sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 8 ga watan Janairun shekarar 2022, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sama da mutane 100 ne aka kashe a yankin arewacin Najeriya mai fama da rikici, kamar yadda wasu da suka tsira suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press, yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawawwaki da kuma gano waɗanda ake zargi da hannu a rikicin na kwanaki uku. A yammacin ranar Talata ne 'yan bindiga suka isa ƙananan hukumomin Anka da Bukuyum na jihar Zamfara, inda suka yi ta harbin bindiga tare da ƙona gidaje har zuwa ranar Alhamis, kamar yadda wani mazaunin garin Bukuyum Abubakar Ahmed ya bayyana. Sun kashe fiye da mutane 100, inji Ahmed, ya ƙara da cewa kusan al'ummomi 9 ne abin ya shafa. Shi ma mazaunin garin Aliyu Anka da ke garin Anka ya tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu ya zarce 100. A wani ƙauye sun kashe mutane 'yan shekara 20 zuwa sama, inji shi. An yi jana'izar wasu kuma an ƙona su, muna kuma neman gawarwakinsu. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin, sai dai cikin gaggawa laifin ya hau kan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da suka aiwatar da dubban sace-sace da kashe-kashe a jihohin Arewa maso yamma da tsakiyar ƙasar ta yammacin Afirka. Yayin da ake samun ƙaruwar satan mutane da sauran laifuka a Najeriya, ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana kira ga Amurkawa da 'yan ƙasa biyu da sauransu da sake yin shawarar bulaguro zuwa ƙasar da ke yammacin Afirka. Shawarwarin ma'aikatar harkokin wajen Amurka kan masu tafiye-tafi wanda aka fitar ranar 4 ga watan Janairun nan yayi gargaɗin cewa laifuka na tashin hankali kamar fashi da makami da kai har-hari da satar motoci da karkuwa da mutane da kuma fyaɗe ya zama ruwan dare a duk faɗin ƙasar. Satar mutane don neman kuɗin fansa na faruwa ne akai-akai, galibi ana kai hari ga 'yan ƙasa biyu da suka koma Najeriya ziyara da kuma 'yan ƙasar Amurka da ake da masaniyar suna da arziki. A wannan rana ne kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana masu ɗauke da makamai a matsayin 'yan ta'adda a hukumanci, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. Ayyanawar ta ba da ƙarin takunkumi da hukunci ga masu laifi da waɗanda suka taimaka aka aikata laifin. Shawarar da Amurka ta bayar ta haɗa da gargaɗin kada a yi tafiya zuwa jihohin Borno da Yobe da kuma arewacin Adamawa saboda ta'addanci da matsalar garkuwa da mutane, da kuma irin wannan gargaɗi ga jihohin Bauchi da Gombe da Kaduna da Kano da Katsina da kuma Zamfara saboda sace-sacen mutane. Yankunan bakin teku kamar jihohin Akwa Ibom da Bayelsa da Cross River da Delta banda Port Harcourt su ma duk suna cikin jerin kada ku yi tafiya. A jiya Juma'a, babbar kotun kolin Amurka ta saurari bahasi akan 2 daga cikin manufofin rigakafin COVID-19 na shugaba Joe Biden, yayin da ta bayyana shakku game da ikon doka da gwamnati ke da shi na aiwatar da wannan buƙatu. Zaman sauraron bahasin, wanda ya ɗauki sa'o'i 3:30, ya ta'allaka ne akan dokokin da ma'aikatar kula da lafiyar ma'aikata da ake kira OSHA da kuma cibiyoyin tallafawa na lafiyar inshora CMS suka yi ƙoƙarin sakawa. Manufar OSHA tana buƙatar kamfanoni da ƙungiyoyi masu ma'aikata 100 ko fiye su tabbatar da cewa ma'aikatansu sun yi cikakkiyar allurar rigakafi ko kuma su dinga yin gwajin cutar mako-mako. Wannan manufar za ta shafi kusan ma'aikata miliyan 80 a duk faɗin Amurka. Ita kuma hukumar CMS umarni ta yi ga ma'aikata a cibiyoyin kiwon lafiya da ke karɓar tallafin kuɗi daga gwamnatin tarayya
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shirin da ke kan muku rahotanni hirarraki da ma bayanan da suke da alaka da sha'anin tsaro. Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Lieutenant General Faruk Yahaya, ya gudanar da wani gagarumin taro da manyan kwamandojinsa daga ko'ina cikin Najeriya da ma wajenta, inda a wurin muka yi kicibis da wani babban kwamanda da ke jagorantar wata babban runduna da ke yaƙi da mayakan Boko Haram. Sai ku biyo mu. Yanzu za mu shiga shirin gadan-gadan. Da farko za mu bar babban bakon namu ya gabatar da kansa kafin sauran bayanai daga cikin shirin su biyo baya.
Sunana Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ni ne komanda na Multinational Joint Task Force, wato sojojin haɗin gwiwa na tafkin Chadi masu yaƙi da Boko Haram.
Ranka da ga ka a Abuja, ko za mu san dalilin ka zuwa birnin Abuja?
Na zo wannan conference na Hausan hafsoshin soja na Najeriya, wato Lieutenant General Faruk Yahaya. Mun zo mu tattauna. Ka san kowane shekara manyan kwamandodi suna zuwa a yi taro inda za su faɗi duk abin da suke yi, su briefing ɗin shi babban hafsa da sauran manyan hafsoshi. Sai a gani in akwai inda za a yi gyara, sai a yi gyara, kuma dai a ga dai yanda abin zai ci gaba.
Ainihin dalilin taron kaɗai menene ainihin ginshikin taron?
Duk abubuwan da muke yi a various commands dinmu, sai mu nuna ma shi hafsan hafsoshi ga aikin da muka yi, in muna da ƙalubale da ƙalubalen da muke da su, shi kuma zai duba da sauran manyan hafsoshin sai su ba da shawara. Kasan yawancin abubuwa na hannun shi, duk inda akwai matsala ana neman kayan aiki ko na zai bada. Yanzu muna shirye, mun samu kayan aiki sosai, gashi sojoji dubban su sun gama training, ko ina ana training. So ni na tabbata cewa in Allah ya yarda wannan sabon shekaran za ta yi mana kyau insha Allah. Duk waɗannan shanin tsaro na bandage na 'yan ta'adda masu yaudaran mutane su kashe su, duk in Allah ya yarda za mu kawo ƙarshen shi. Fatan mu kenan, kuma Allah zai ba mu nasara.
General, yanzu bari mu shiga bangaren ka, wato rundunar kasashen kawancan yankin tafkin Chadi. Ko za ka dan mana bayani dangane da halin da ake ciki zuwa yanzu?
Gaskiya ne, yanzu na yi kamar wata hudu ina shugabancin wannan runduna na MNJTF, kuma gaskiya da na je na zagaya duka kasashen, ko da yake ban je Niger Niamey ba, amma ina shiri Allah da zan ji. Amma shi ma ba matsala ba ne, domin mataimakina general ɗan Niger ne, kuma sector commander da ke Difa Colonel Kiao yana kokari sosai, muna aiki tare da shi daidai yadda ya kamata. So in Allah da kwanan nan zan je Niger ɗin. Amma da na je na zagaya, abinda na gaya musu, muna son haɗin kai mu yaƙi waɗannan 'yan Boko Haram ɗin. Ka san sun gudu suna daji, kuma yanda suke yi sai dai su zo su yi sarika noke, su sa bom a ƙasa su gudu. Waɗannan mutane ne wanda an kusa gama da su. Ya kamata mu zo mu haɗa kai, a kawo ƙarfi da ƙarfi, a kawo cooperation komai da komai, a shiga duk inda suke, mu kai musu farmaki kuma a gama da su, kuma Allah da abin da za mu.
Na san kama daga lokacin da ka karɓi rundunar nan zuwa yanzu an ɗan yi ɗauki ba daɗi sosai. Ko za ka ɗan taƙaita mana kaɗan daga cikin irin arangama da aka yi da kuma irin nasarorin da aka samu?
To wannan dai rundunar aikin da aka bata shi ne su yaƙi mu yaƙi Boko Haram, domin 2015 shi ne aka yi setting up ɗin wannan runduna, kuma abinda ya sa aka yi lokacin 'yan Boko Haram suna ko'ina su je nan su je can. To da aka kawo wannan runduna, operations ɗin da aka yi a baya su Amni Fakat su yankin Tafki da sauransu ya taimaka sosai. Akwai lokacin da su ƴan Boko Haram suke kai hari su kori sojoji, amma tun da aka yi MNJTF din nan ba location na MNJTF wanda suka kai hari, yaran suka gudu. To kaga an samu ɗan cigaba kenan. Kuma banda yakin da muke da su ƴan Boko Haram, ana so mutanen da suka gudu su dawo inda suke. To in kaga kamar ƙasar Niger wajen Baruwa, yanzu ina ga kusan shekara mutane wajen 5,000 sun dawo. Shi mai girma shugaban Niger ya je ma ya gansu. In kaga kuma wurare a Nigeria kamar su banki, you know, mutane sun dawo daga mai sunan wannan camp din Minawo camp wanda take Kamaru, sun dawo wajen mutane 6,000 suna nan a banki. In ka je banki yanzu gari ne wanda komai na faruwa. Banda haka wajajen kuka local government, wajajen su Baga, wajajen su Doron Baga da dai sauransu, mutane sun bar mangwano sun koma wurin. Zan iya shaidar maka cewa yanzu a Baga ma an riga an ba su izini su fara kamun kifi. Kuma dama abin da aka sani kenan da Baga. Haka a Kamaru ma an kaje Kolofata, da kuma akwai wani gari banda Kolofata, duk wurin abubuwa sun fara bunƙasa. Mutane sun dawo, ɗan sanda sun dawo, custom sun dawo. So abubuwa dai na muna samun cigaba kaɗan-kaɗan.
General, idan muka duba kaman wani lokacin ƴan Boko Haram sukan yi amfani wato kai zirga-zirga ta cikin ruwa su guza daga nan zuwa can, ko su tsaye su kai hari, ko su wato sufurin jigilan kayayyakinsu da sauransu. Akwai matakin da rundunan ƙawancen Tafkin Chad take ɗauka domin daƙile wannan kai kuma da suke ta cikin ruwa?
To kasan yanda muke nan muke interview da kai, kowa na ji, har su ma ƴan Boko Haram ɗin suna ji. So ba abu ne da za mu fito mu faɗa a nan ba, amma gaskiya akwai matakan da za mu ɗauka don ba za mu bar su ɓata mana ƙasashe ba. Su zo suna magana addini na yaudara, addini na kashe mutane, su je su don mutane a ƙauye ba su ɗauka ba, ba su komai ba, a sa musu wuta a kashe su. Wani addini ne wannan? So definitely akwai abubuwan da muke yi akan wannan. Allah da kuma kwanan nan wannan abun zai ƙare. Ni abun da nake so na gaya musu, domin ƴan Boko Haram sun fito Dubai, sun ajiye makamansu sun fito, kuma ba abun da ya same su. Jiyan nan da nake magana, jiya wato ranar Litinin kenan, ina ga 13 ga watan 12, wajen mutane 1,000 ƴan Boko Haram wanda suka yi surrender a Kamaru, an shirya a kawo su Najeriya, da yawancinsu ƴan Najeriya ne. Ba abin da ya same su. Su wanda suke daji su fito, wallahi su fito, domin akwai lokacin da za su zo su fito ba za su iya fitowa ba. Amma yanzu an riga an yarda cewa su fito, ba abin da zai faru da su.
Jara, in kace sun yi surrender, wato kamar sun miƙa wuya a dakarunku da ke bangaren Kamaru kenan?
Kasan MNJTF ɗin, wato wannan runduna da nake shugabanci, akwai sector a Kamaru, headquarters na Mora, kuma akwai sector na biyu a Bagasola, Chad, da sector na uku a Nigeria, wato a Mangano, kuma sector na hudu yana Difa a Niger. So suna miƙa wuya duka wayannan wuraren, amma sun fi zuwa sector na ɗaya na Kamaru. Kuma mu ba mu damu ba, duk inda suke so su je su miƙa wuya.
Kana jin menene yasa suke miƙa wuya?
To kasan su ma da kansu suna faɗa da juna, wannan factor ɗaya kenan. Shugabansu da shekawan kashe shi ko ya kashe kansa, to wannan ma ya kawo matsala. Kuma operations ɗin da muke yi yanzu ma da nake ma magana, muna nan muna filin daga, muna operation sharon fage, kuma Allah na ba mu nasara sosai. Wannan operation ne na wannan runduna, ko da yake mun haɗa kai da operation haɗin kai wanda ke da headquarter a Maiduguri, kuma gaskiya da mu da sojojin Niger, wato sojojin Nigeria da sojojin Niger, kuma abun ya yi kyau sosai. Wurare kamar su Aregi, su Gashiga, su Kamaguna ma mun ga kamar suna da workshop a wurin. inda suke gyara motoci da sauransu. Duk mun je mun ragargaza wannan wurin, mun je Asaga da wasu wurare, duk wuraren da ka san sun ga musuna zuwa sai su gudu su je su boye abinda suka iya kenan, dan su yi sarika noke ko su sa bom a ƙasa. Kuma mun kammala operation din, to za mu bayyana duk abinda muka yi akai. Amma alhamdulillah, wanda yake mun dan samu wasu ɗan koma baya, kasan shi a ni yaƙi, amma muna dominating wurin, wato muna sentry. Za mu ci gaba da haka. Yanzu ma mun fara kenan, wallahi farawa kawai muke yanzu.
Idan muka duba cewar ƴan Boko Haram ɗin suna ta miƙa wuya, amma kawai yanzu ban sani ba ko kuna da wani adadi na alƙaliman yawan waɗanda suka miƙa wuya.
Ai, wanda suka miƙa wuya yanzu, Malam Hassan, sun kai kusan 20,000. Kuma ni zan ce ma gwamnatocinmu, manya na wannan ƙasashe guda huɗu, ya kamata yanzu a zauna a ga meye za a yi ma waɗannan mutanen. Mutum 20,000 ba ƙaramin namba ba ne. Kar a bar ma ko jihar Borno kaɗai ko abin na, a'a, a zauna a gani me ya kamata a yi musu, yanda wasu za su fito. Ka ga wurin nan da ya riga an koma baya. Amma Allah da muna ƙoƙari mu ga cewa an kawo ƙarshen wannan abun, insha Allah.
Da yake suna ta miƙa wuya ɗin nan, wani rahoto da muke samu shine wasu daga cikinsu da suke cikin dazuzzuka su ma suna son su miƙa wuya. Amma kuma ana hure musu kwanan cewar idan suka miƙa wuya suka zo wurinku ko sojoji za ku kashe su. Yanzu makaddara suna ji mu mana wannan tattaunawa da kai, General, me za ka ce musu?
Kaito, duk wanda ya gaya musu wannan abun, wallahi ƙarya yake. Domin me, yanda na gaya maka yanzu, sun kai fiye da 20,000 da su mayakan da iyalansu da yaransu wanda suka miƙa wuya. Kuma ba mutum ɗaya wanda aka kashe. In ma akwai binciken da za a yi, to za a kira wasu a ciki ana musu wasu tambayoyi, amma ba wanda aka kashe. So su fito, sun san yanda za su fito. Su fito su ajiye wannan makaman ko su kawo mana wannan makaman, ba abin da zai faru da su. Ya mutane za su je su zauna a cikin daji ba abinci ba komai, su ce wai suna addini? Wani addini? Suna yaudaran ku dai kawai.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shi babban kwamandan rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Solomon Abbo shi ne wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku. Mu kasance lafiya.
To, a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Assalamu alaikum masu sauraron shirin da ɗan gari, barkanmu da warhaka tare da kasancewa da ku cikin shirin na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jones da muryar Amurka, wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa, kuma yau ga mu cikin garin Yalwa da aka fi sani da Yalwa Mr. Bo, mai nisan kilomita 7-8 daga cikin garin Jos, babban birnin jihar Plateau ta tsakiyar tarayyar Najeriya. Mun sauka ne a fadar sarkin garin wanda ya fara da gabatar mana da kanshi.
Sunana Abdulhadi Umar, sarkin Yalwa na hudu.
Sarki, ko zuwa yanzu wannan gari na Yalwa zai kai shekaru nawa da kafuwa a takaice?
To, a takaice wannan gari na Yalwa zai kai sama da shekara 300 da kafuwa.
To, ko zuwa ya suka kafa wannan gari?
To, wannan gari wanda suka kafa shi Hausawa ne suka kafa shi, wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan Turawa, wanda suka zo, wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna Mustahom. To, daga baya shine aka samu wanda yake da suna Mustabo. Shi Mustabo shi ne ya inganta garin, kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi, kuma a wannan lokaci ya gina masallaci, ya gina sauci kuma ya nada liman kuma ya nada pasto wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda take ci ranan asabar to ana nan shine ya nada hilimomi bacin da nada hilimomi kakkasa garin suke lura da gefe sai kuma akwai wanda ya nada shi shine captain bi ma'ana captain shine yake gaba da su to ana nan dai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma kasarsa shine sai ya samu yace ba zai ba al'umma kara zuba ba shine sai ya nada sarki wanda yake sarkin da nada shine kakana a wancan lokaci wanda yake da suna Haladu to ana nan bayar da sunan shi Haladu sai mahaifina shine Alhaji Umaru shine ya karbi wannan sarauta ana nan shi kanshi Alhaji Umaru bayar da sunansa sai shi wana mai suna Haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai Kalik to shine ya karbi wannan sarauta to ana nan shi ma Allah ya karbi rayuwarsa sai kuma ni shine ya karbi wannan sarauta a wannan gari na Yelwa
ko wadanne irin kabilu ne ake samu a wannan gari na Yelwa
a yanzu a wannan gari na Yelwa kabilun da muke tare da su ba su ce kabilu kamar guda uku ba na farko mu kabilun Hausawa da kuma Fulani sai kuma Anakuta
to a ko menene ya bambanta garin Yelwa da sauran garuruwa
to mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu saboda yau zaka ga ga masu noma ga masu kiwo ga masu kuma aikin kuza har yanzu kuma da kuma yawancin mu bakan fitar mu ta aikin gareji zuwa makotan mu zuwa Nefa wanda yake a yanzu ina ga ko skeleto ka kawo na mota da kayakin ta fat anan mutanen iya mutanen yalofa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya
wani irin abu ne wannan gari na Yelwa ya shahara da shi wato abun nufi menene kuka fa alfahari da shi a wannan gari na Yelwa
to yanzu abubuwan da muka fa alfahari da shi a wannan gari kamar da na faɗa maka da kabaya bai zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo shine muka fa alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu
ko garin Yelwa yana da wani kirari da ake mai
to kirarin shi shine da aka ce wannan Yelwa ma'anar Yelwa Yelwala wannan Yelwala kuma wadata wanda yake tun a wancan lokaci wannan na gaba da mu ma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan Yelwa kuma wannan Yelwan ya zama na albarka kuma ba mutumin da zai zauna a garin Yelwa a ce wai ya canja gari ba kuma wani guri tafi zai dawo saboda albarkar garin
to Allah ya taimaki sarki a zamanan da da ne yanzu akan sami masu fasaha kuma waka su wake gari ko su mai wani kirari da ake ajiyewa domin tarihi ko wannan gari na Yelwa yana da wani abu makamancin haka
alhamdulillahi wannan gari akwai waɗanda sun wake mana wannan gari saboda tarihin sa da kuma albarkar sa da kuma muhimmancin sa
Allah ya taimaki sarki ko wasu irin kalubale ne wannan gari na Yelwa yake fuskanta kuma menene kiran ku ga mahukunta wato gwamnati akan wannan damuwoyi
to alhamdulillahi damuwa da take damu musamman maganan hanya na biyu kuma musamman maganan makarantu wanda yake muna da primary akwai sino akwai jino na secondary a wannan guri to amma akan maganan malamai wanda yake yau mu al'umman wannan gari mun dauki malamai wanda mu ne muke biyan su kudin PTA due time kowane yaro akwai kudin da yake biya in yaran ka nawa ne ma zaka bada wannan kudi kuma yanzu a haka a wannan makaranta mun kai kuka mun je mun kuka ba zo an sake duba mu ba makarantun ma a yanzu haka mu da kanmu ne ma zamu yi fulo a wasu ajujuwa saboda da ƴaƴan mu za su zauna a cikin rayi babu plaster babu kujeru
domin amsa wannan koke shirin da dan gari yayi tattaki har zuwa ofishin commissioner watsa labarai da sadarwa na jihar Plateau honorable Danman Kanjan domin jin wasu irin matakai gwamnati take dauka domin kaima al'umar wannan gari na Yelwa dauki a bisa waɗannan matsaloli da sarkin garin ya bayyana.
Mai girma commissioner sadarwa da watsa labarai na jihar Plateau, akwai batu na hanya da take garin Yelwa da kenan karamar hukumar Jos ta Arewa, wadda Jos din ita ce babban birnin jiha. Mutanen wannan gari sun koka cewa wannan hanya babbar hanya ce wacce ta hada hanyar Bauchi da hanyar Zaria. Ko menene kuke yi a matsayin ku na gwamnati domin ganin cewa an gyara wannan hanya domin saukakawa jama'a gudanar da sufuri?
Takaice dai abin da zan iya cewa shine bani da masaniya akan abin da aka yi game da wannan hanya takamaimai da zan iya cewa ga abin da za a yi ga wannan hanya. Amma babban shawara da nake son bayar al'ummar wannan gari shine idan suna da matsala irin wannan, idan batun hanya ne su rubuto zuwa ma'aikatar hanya, idan batun asibiti ne su rubuto zuwa ma'aikatar kiwon lafiya, idan batu ne wanda ya shafi kiwon lafiya mataki na fari sai su rubuto zuwa karamar hukuma ta Jos ta Arewa. A yadda za a yi kenan, gwamnati an yi ta domin taimakon jama'a ne, kuma wannan gwamnati ta mutu mai girma Simon Bakolalo idan kun duba da kyau ta bambanta da wasu gwamnatocin da suka wuce wanda ba ya zama dole mu ambace sunayensu ba. Batun hanya da kuma gine-ginen abubuwa suna nan daidai gwargwado, muna kokari mu yi wannan hanya bance ta zama wanda za ta gagare gwamnati ba, amma shugabannin al'umma su rubuto wasika su kai ma'aikata kamar yadda na faɗa, sannan za a zo a duba a gwada a gani idan suna da rabo sai su kaga a yi musu wannan hanya.
Mai girma commissioner, wannan al'umma har ila yau ta koka cewa batun wutar lantarki, akwai wuta ba wai babu ba a garin, amma sun ce ko kwabo na gwamnati babu a ciki, su suka yi karo-karo suka hada suka samar da wutar lantarki. Sannan akwai wasu matsaloli irin na fitar da kayayyaki kamar yadda muka gaya maka manoma ne suka fi yawa a wannan wuri. Sannan akwai wasu bukatu na rayuwa wanda kamar sun ce amma yi watsi da garin kuma tsohon gari ne, me zaka ce akan haka?
Kamin ce komai kuma mai yiwuwa, zaka ga idan mutane manoma ne suna fitar da kaya zuwa kasuwa ana karban haraji a wajen su, saboda haka dole gwamnati ya kamata ta waiwaye su. Ba za mu ce an yi watsi da su ba, ba yi watsi da su ba, kamar yadda na faɗa a yi kokari a yi tuni wa gwamnati. Gwamnati ba za ta yi komai da komai ta ruwa al'umma ba, idan mun ce haka to mun ga wa kanmu gaskiya ba. Akwai kungiyoyi waɗanda suna nan na zaman kansu wanda suke taimakon al'umma, mai yiwuwa gwamnati ta yi musu, ko kuma ba ta iya yi ba, mai yiwuwa tana da wani hanyar da za ta bude musu, ko ta yi roko da wasu kungiyoyin da suke yin irin wannan sai ka ga an yi musu.
To dika-dika iyakacin shirin na ɗan gari kenan a wannan lokaci, inda muka tattauna da sarkin garin Yelwa da ke karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau, Malam Abdullahi Umar, da kuma kwamishinan watsa labarai na jihar Plateau Honorable Dan Manjang. A madadin dukkan abokan aiki da suka tabbatar shirin nan ya zo ga kunnuwanku, musamman Rabiu Abdullahi da ya taya ni zirga-zirga, da kuma tashar Unity FM Jos tare da haɗin gwiwar tashar wayar Amurka wato VOA, ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin, nake cewa mu kasance da ku a wani lokaci na gaba a cikin wannan shiri na da ɗan gari.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Maganar zungu ne.
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.